kaɗaito babbar matsala ga matasa wanda ya fi kowanne muni shine mutuwar zuci, saboda yawanci tunanin matasa shine idan gwamnati ba ta yi mana abu kaza ba, mu ba za mu tashi mu yi ba. To mutuwar zucin nan da kuma dogaro ga gwamnati da matasa suke yi, to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe cigaban matasa. Saboda a yau wani shi kawai tunanin shi shine a gwamnati bata samar mun da aikin yi ba, gwamnati bata yi kaza ba, gwamnati bata yi kaza ba. Amma shi kuma yana da dama in zai iya tashi, saboda idan ka ji tarihin, akwai waɗanda idan ka ji tarihin su zai zamanto maka, zai ƙara maka ƙarfin gwiwa, zaka kai kan ma baka ma wahala a rayuwa ba. Saboda wani zaka samu yayi ginin block kafin ya zama abun da ya zama yau. To yawanci matasa sai ka samu suna raina sana'a. A yau in ka ce wa matashi bai fa da sana'ar, amma ka ce mishi misali zo ka kaɗi makullin mashin ka je kana a caba, zai gwada maka haba, shine zai a caba. To kaga shi ya gummace, wasu kuma sun gummace wa maimakon su nemi abin kansu, gara yau su je a dan dauki ko dan dubu ko 500 ko 200 a basu, su je su sake kashewa gobe su dawo, mutuwar zucin dai su sake dawowa a basu, haka dai suke so rayuwar da ta kasance. To kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo koma baya ga matasa. Na biyu, rashin neman ilimi. Ilimi kuma an ce ilimi, ilimin zamani da na addini. Duk wanda ke da ilimin addini dole ne zai gujewa abubuwan da addini ta haramta. Wanda yake da ilimin boko kuma zai yi amfani da wannan ilimin saboda ya gudanar da rayuwar shi na yau da kullum. To rashin wannan ilimin yana kawo koma baya ga matasa sosai, musamman a arewacin Najeriya. Sannan na uku kuma matsalan shaye-shaye, saboda matasa da dama in suna ganin cewa kawai idan suna cikin damuwa abinda zai kawo musu ya sanyaya musu zuci kenan, su manta da damuwoyin da suke ciki shikenan, sai kaga sun fara wato harka shaye-shaye da sauransu. To shi ma wannan yana dakushe cigaban matasa da dama. To in har matasa za su yi la'akari da abubuwan da ke tafiya, an bar mu a baya a arewa sosai, a arewacin Najeriya. Ya kamata yanzu matasanmu suna tunanin yaya za mu, ba ma wai cigaba kawai na yanki ko kuma gine-gine ko kuma makamantansu ba. Ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda ya yi handset, wato waya kenan na salula, shi ya kera yayi a kere-kere. Ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda ya yi jirgin sama ko kuma jirgi na tafiya ga wata.